الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مرحبا السلام عليكم بركم ودا كسن توا تاردكو وانن رانا كما تكموني سابا شرنا فتوى الرحمة ايو منا سبر شهدو غوتن شوال نشكرا ستبو اير داريكو اودا تلاتين دي بير بايدرانا محمد صلى الله عليه وسلم دقا غرمك زوا مدينة وانديزو دي دا ترى غوتن اغسطانا شكرا تدبو بيدا شهدو kamar yadda aka saba shirin fatiyar rama shirin da kan amsa tambayoyin da kuma sauraron kuwan aiko wadanda suka shafi addini da rayuwa takan lambobin waya 0805554413 wato 0805554413 ko kuma 0707778442 wato 0707778442 ko kuma cikin 0703604155 wato 0703604155 ko kuma cikin adreshin mu na email a fatoyarahma@yahoo.com ko kuma dai ta shafin nan na sada zumunta na Facebook akan shafin mu na fatoyarahma dake can a dandalin sada zumunta na Facebook kamar kowace rana a yau ma muna tare da shi malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalemo babban malami a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero dake nan Kano domin amsa tambayoyin da ku da zaku aiko kuma sunana Anas Idris Hassan wanda zan kasance tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akramaka Allah bismillah
alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'd yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kwanaki kadan da suka wuce mun kasance cikin wata ibada mai girma mun kasance cikin wani rukuni daga cikin rukunan rukunai na addinin musulunci shine azumin watan Ramadan wanda muka gabatar da shi a cikin kwanaki 29 wanda muke fatan Allah ta'ala ya karbi waɗannan ayyuka namu da muka gabatar a cikin waɗannan kwanaki masu albarka ya sanya mana su a cikin sikeli na ayyukan ladan mu ranar gobe kiyama sannan ya gafarta mana kurakuran mu da laifuffukan mu ya yafe mana gazawar mu da kasawar mu babu shakka wannan ibada ta azumi ibada ce wacce take da girma domin tana kunshe da tarbiya tarbiya ga ruhi tarbiya ga zukata ibada ce wacce Allah ta'ala ya shar'anta ma wannan al'umma dan yayi mata wani gata na musamman saboda haka ga duk wanda ya azumci wannan kwanaki cikin ikhlasi tsantsantar da ibada ga Ubangiji da yi dan Allah ba tare da cutarwa ba tare da kula da sharuɗai da rukunai na wannan ibada to babu shakka zai samu wannan tagomashi da Ubangiji ta'ala ya ce zai bama wanda ya yi azumin watan Ramadan kamar yadda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta muku azumin watan Ramadan an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta mu waɗanda suka gabace ku domin za ku samu takawa to wannan takawa da Ubangiji ta'ala ya alkawarin zai samar da ita ga dukkan wanda ya azumi babu shakka za ta samu ga dukkan wani wanda ya azumi bisa sharuɗansa bisa ka'idojinsa kamar yadda shari'ar musulunci ta shimfiɗa baya ga haka kuwa zai samu har ila yau abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisinsa ingantacce da yake cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda duk ya azumci watan Ramadan yana mai imani yana mai neman lada to Ubangiji ta'ala zai gafarta masa abinda ya gabata na laifuffukansa saboda haka Ubangiji ta'ala zai gafarta ma dukkan wani bawa da ya azumci waɗannan kwanaki 29 na wannan wata mai albarka bisa ga waɗannan sharuɗa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na farko dai ya azumci shi wannan wata Ramadan bai yi ainihin sakaci da azumin ba bai bar wasu kwanaki da ya waje bai yi azumi a cikinsa ba kuma bai yi ba domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun sama Ramadan saboda haka wanda ya azumci wani sashi na Ramadan wani sashi kuma yake azumtarsa ko yayi wani sashi na Ramadan bisa ga sharuɗin da ya kamata, wani sashi kuma ya rika wato karya waɗannan sharuɗa, to kaga wannan bai azumci watan Ramadan ba. Saboda haka sai ga wanda ya azumci waɗannan kwanaki na Ramadan, sannan imanin yayi haka ne bisa ga imani da cewa Allah Ta'ala ya wajabta masa wannan azumin, yayi haka ne bisa ga imani da cewa shari'ar Allah ce yake bi, ba wai yana yi bane saboda al'ada, saboda ya tashi ya ga ana yi, ko kuma yana jin kunya a ce kowa yana azumi shi baya azumi, ko yana jin tsoron a ganshi baya azumi, ko dai wani dalili can daban, ba wai dan imani da cewa Allah Ta'ala ya farlanta masa ba, to wannan shi ma ba zai samu wannan tagomashi ba. Sannan sharadi na uku, wahtisaban, yayi haka kuma yana neman lada gurin Ubangiji, ba yana yi bane saboda wata bukata tashi ta takaran kanshi wacce ba neman lada a gurin Allah ba, ba yayi bane saboda kawai saboda yana ganin cewa ai azumi in aka yi shi akwai wani karin sinadari na lafiya da yake karawa jiki, kawai saboda wannan ya azumi, to wannan ba zai samu lada ba, ba zai samu wannan tagomashi da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ba. Saboda haka waɗannan sharuɗin dole sai sun tabbata, sannan sakamakon da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na cewa gufira lahu ma taqaddama min zambi, za a gafarta masa abin da ya gabata na laifuffukansa, sannan wannan sakamako zai tabbata. To muna fatan Allah Ta'ala ya samu daga cikin waɗanda suka yi azumi a cikin waɗannan kwanaki 29 bisa ga waɗannan sharuɗa guda uku wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa, kuma ya zama cikin waɗanda Allah Ta'ala ya yi wa gafara, ya yafe musu. Babu shakka lokacin azumin watan Ramadan wasu lokuta ne masu albarka da Ubangiji Ta'ala yake gafarta wa bayinsa a ciki, har ma inda a ce mutum zai hadarci waɗannan kwanaki na Ramadan kuma ya zama na kwanakin nan sun zo sun wuce bai samu shiga cikin waɗanda aka yi wa gafara ba, wannan babu shakka ya yi babbar asara, ya yi gagarumar taɓewa, wanda hatta ja Allah Ta'ala ya aiko mala'ika Jibril gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, kamar yadda yake cikin sahihi Ibn Hibban hadisi ingantacce, Annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah Ta'ala ya aiko mala'ika a wajensa yana hawan minbari, yaji ya ce amin, ya hau na biyu ya ce amin, ya hau na uku ya ce amin, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye shi ya ce to ga abinda wato sahabbai suka ji Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa amin amin har sau uku, lokacin da yake hawan minbari sahabbai suka tambaye shi menene ya faru, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce musu Jibril ne ya zo yake gaya masa cewa dukkan wani wanda ya halarci watan Ramadan har wannan watan ya riga ya fita Allah bai masa gafara ba, Allah ya tsine mishi ka ce amin, shine da ce amin. To kaga wannan ba karamar wato addu'a bace Annabi sallallahu alaihi wasallama da Jibril suka yi ma wanda duk ya halarci waɗannan kwanaki kuma har suka gama, har aka gama waɗannan kwanaki shi bai samu gafarar Allah ba. Don haka babu shakka babban abin da bawa zai yi fata bayan ya gama waɗannan kwanaki shine ya fatan Allah Ta'ala ya karba masa, ya zama na ya samu karbuwa a gurin Allah, kamar yadda Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il lokacin da Allah Ta'ala ya ce su sanya harsashin ginin ɗakin Ka'aba su gina shi, wa idh yarfa'u Ibrahim alqawa'ida min albayt wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim, suna aikin da Allah Ta'ala ya sa su kuma suna addu'a, suna ya Allah ka karba daga wajenmu domin kai ne mai ji, kai ne masani. Don haka dukkan wani mutumin kirki idan ya yi aikin kirki to fatansa Allah ya karba, rabbana taqabbal minna, saka abinda wato musulunci ya koyar kenan, ko bayan an gama azumi ranar Idi abinda za a rika gaya wa juna kenan, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum, Allah ya karba mana ya karba muku, Allah ya karba ayyukanmu, wannan shine babban abinda kowane bawa yake fata, saboda karbar aiki daga bawa alama ce ta cewa wannan bawan yana cikin masu tsoron Allah. domin Allah ta'ala yana cewa innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin, lalle Allah ta'ala yana karba ne daga masu tsoron Allah. Shi yasa wani bawan Allah yake cewa shi da yana da tabbacin Ubangiji ta'ala ya karbi aikin sa gwargwadon kwayar komayya cikin ayyukan sa na kware, to wannan da yafi soyuwa gare shi sama da duniya da abin da ta kunsa, saboda Allah ta'ala ya ce innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin, Allah yana karba daga masu tsoron Allah. Na haka karbar aikin sa da Allah ta'ala yayi ya samu wannan tabbaci, ya nuna kenan yana daga cikin masu tsoron Allah. Tsoron Allah kuwa shine abinda Allah ta'ala yake bawa mutane aljanna saboda shi. Inna lilmuttaqina mafaza hada'ika wa anaba wa kawa'ib wa atraba wa kasan bihaqa. Haka nan Allah ta'ala yana cewa innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maqadi sidqin inda malikin muqtadir. Lalle masu tsoron Allah suna cikin aljannatai, suna cikin koramu. Saboda tsoron Allah shine babban abin da zai yi wa mutum jagora zuwa ga samun rahamar Ubangiji, zuwa ga ainihin kaucewa azabar Allah. Saboda haka fatan mu Allah ta'ala ya karba ayyukanmu, kuma abinda muka samu muka yi na ibada a cikin Ramadan, Allah ta'ala ya ba mu karfin gwiwa na wajibin na ganin mun zage dantse, mun ci gaba da kwatanta irin abinda muka rika yi a cikin watan Ramadan. Abinda muka rika yi a cikin watan Ramadan na kiyamul layli, na karatun alkur'ani, na ainihin sadaka, na taimakon mabukaci lokacin da ya nuna bukatarsa, kuma aka fahimci akwai bukatar a taimaka masa, haka nan wato ziyarar juna da sada zumunci da haƙuri da juriya, wanda dukkan su darussa ne da Ramadan yake koyar da mu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza kana yawmu sawmi ahadikum فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخب فإن سابه أحد أو قتله فليقل إني صائم. النبي يقول إذا رأنا أزمن دينكو تكسنشي تو كده يكاكاتي أجيش ينا إيبوشي إيبوشي كده كما يلقى فاسق أنشي كو يلقى باسع ويلقى مغنغنو ولنبو سداتي با. النبي يقول إذا ما ونيزا جيش كو ينميشي دفتا تو يقول أزمينكي azumi nake, azumi nake. To kaga wannan duk darussa ne da azumi koyar da mu, ya kamata a ce bayan azumi mun ci gaba da dora da waɗannan darussa, mun ci gaba da haɓaka su a cikin rayuwar mu. Fatan mu Allah ta'ala ya karɓi dukkan ayyukan da muka yi, ya sa mu cikin waɗanda Ubangiji ya yanta a cikin wannan kwanaki masu albarka. Sannan kuma kada mu manta akwai azumin sittu Shawwal, wato azumin 6 ga Shawwal da ya tabbata a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da Imam al-Bukhari da Imam Muslim ya rawaito shi a cikin littafin sa daga Abi Ayyub al-Ansari da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sama Ramadan fa atba'ahu 6 min Shawwal fa ka'annama sama ad-dahr, ko kuma kana ka siyami ad-dahr. Wanda duk ya azumci watan Ramadan sannan ya biyo bayan sa da kwanaki 6 na watan Shawwal, to kamar ya azumci shekara ne, kamar ya azumin shekaran ne gaba daya. Saboda Allah ta'ala yana cewa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha, wanda duk yazo da aiki kyakkyawa to ana ninka masa shi gida 10. Saboda haka wanda ya azumin wata daya daidai yake da wanda ya azumin wata 10, Ubangiji ta'ala zai ninka masa azumin sannan na wata daya ya koma azumin wata 10. Saboda haka kuma yazo yayi 6 a cikin Shawwal, kaga kamar yayi azumin kwana 60 wata 2 ga 10 ga wata 2, kaga shekara 1 kenan. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sama Ramadan fa atba'ahu 6 min Shawwal fa ka'annama sama ad-dahra wa fa kana ka siyami ad-dahr. Wanda duk yayi azumin Ramadan sannan ya biyo bayan sa da kwanaki 6 a Shawwal, kamar ya azumci shekaran ne gaba daya. Saboda haka wanda duk ya samu ya azumin Ramadan to sai yayi waɗannan guda 6, sai ya cike masa azumin shekara gaba daya. Waɗannan azumi guda 6 ana iya yin su a farkon wata banda ranar Idi, ana iya yin su a tsakiya, ana iya yin su a ƙarshe, wato kuma ana iya yin su a harhade, ana iya yin su a lalabe. Kana iya yi yau ka sha, gobe ka yi, ka sha, wannan duk ya halatta, kuma babu wani fifiko akan wani wanda ya yi shi a hade sama da wanda ya yi shi a rabe, ko fifiko ga wanda ya yi shi a farkon wata akan wanda ya yi shi a ƙarshen wata, babu wani fifiko. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa atba'ahu sittan min Shawwal, kwanaki shida a Shawwal. Saboda haka ko waɗannan kwanaki ne aka samu a cikin Shawwal din nan za a azumce su, sannan zaka azumci waɗannan kwanaki shida din koda kuwa sun biyo ta kan ranar Asabar. Dan yawanci suna tambaya to idan abin ya faɗo ranar Asabar fa, saboda akwai hadisi da yake cewa la tasumu yawm as-sabti, kada ku yi azumi ranar Asabar. To abinda malamai suka ce, kuma maganar waɗannan malaman tafi inganci sama da maganar waɗanda suka saba musu, cewa abinda ake nufi shine ware ita Asabar din ita kadai, amma da za a hada ta da ranar Juma'a ai a Juma'a Asabar, ko a hada ta da ainihin Lahadi Asabar da Lahadi, to babu komai. Ko kuma ya kasance wannan azumi ne mai munasaba, wato wani azumi ne wanda yake da dalili, sai ya faɗo ranar Asabar din, ba wai dan tana ranar Asabar din ba mutum yayi azumin, a'a sai dan azumin ya faɗo a cikin ita ranar Asabar din, to shikenan wannan babu matsala, zai iya azumtar ranar Asabar din. Saboda haka mutum zai iya yi koda Asabar din ta faɗo a cikin jerin gwanan kwanakin da yake azumta na 6 Shawwal. Sannan mutumin da ake bin shi bashi, to yi kokari biya bashin da ake bin sa kafin yayi nafila. A hadisi na Abu Huraira da yaji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi kuma yaji daga Allah ta'ala, hadisin da Imam al-Bukhari ya ruwaito daga al-Hadith al-Qudsi, wanda Allah ta'ala yake cewa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi, wato ba abinda bawa na zai kusance ni da shi wanda na fi so sama da abinda na farlanta masa. Saboda haka Ubangiji ta'ala ya fi son bawan sa ya fara kusantar sa da farilla kafin ya kusance shi da nafila. Sai da ya faɗi haka, sannan Allah ta'ala ya ci gaba da cewa wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Saboda haka sai a fara gabatar da wanda yake na wajibi. Kuma in aka lura da fadar manzo sallallahu alaihi wasallam da yake man sama ramadan, wanda ya azumci ramadan, idan mutum ya azumci 26 ko ya azumci 25, kaga akwai sauran kwanaki na ramadan akan sa, to wannan bai azumci ramadan ba, ya azumci wani sashin ramadan. Ba za ka ce ya azumci ramadan, wanda za ka ce ya azumci ramadan shine wanda ya azumta daga farko har ƙarshe. Amma wanda akwai wani abu da ya rage a kansa, wannan sai dai a ce sama ba'da ramadan, ba za ce sama ramadan ba. Saka Annabi ce man sama ramadan, sannan ya ce fa atba'ahu sittan min Shawwal, to sannan shine aka ce kana ka siyami dahar. Saboda haka waɗanda suke ake bin su bashi, sai gaggauta biyan bashin da ake bin su, sannan kuma su azumci 6 Shawwal din. Allah ta'ala ya samu dace.
Jami'in Simanin Malam Allah sakaran kare. Tambayar mu ta farko a wannan rana ta fito ne daga hannun Isma'il GGY, wanda ke tambayar menene hukuncin sadakar da mutum ya bayar domin a tiya sha addu'a.
To na farko dai ya kamata, kamar yadda muke faɗa ko da yaushe, mutane su fahimci cewa ita addu'a ibada ce da ake buƙatar kowa ya zama yana yin ta. Kada ya kasance kai kana ganin ko baka isa kai addu'a ba, kowa ma yana addu'a, kowa ya shi ana buƙatar sai ya addu'a. Allah ta'ala yana cewa qala rabbukum ud'uni astajib lakum inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, ubangijinku yace ku roke ni zan ansa muku. Saboda haka umarni ne daga Allah zuwa ga bayin sa na cewa su roke shi su yi addu'a. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace addu'a huwa al-ibada, addu'a ai ibada ce. Saboda haka addu'a nan ibada ce, don haka Ubangiji ta'ala yana buƙatar ka roke shi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Saboda haka ya kamata na farko mu san wannan, kowa ya kasance yana addu'a. Babu laifi a musulunci dan uwanka shi ma ya maka addu'a ta alkhairi. Ana son addu'a mutun yayi wa dan uwansa addu'a ala zaharil ghaib, wato bai ma san yana yi ba, ita ce addu'a da tafi kowace da dan uwanka zai maka. Kai wa dan uwanka addu'a bai san kai ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda yayi wa dan uwansa addu'a ala zaharil ghaib, wato ba tare da sanin dan uwan nashi ba, to Allah ta'ala zai aje mala'ika duk sanda ya roki wani abu mala'ikan ne yace kai ma Allah ya baka kutun kucin haka. Kaga shi da bakin sa na dan Adam mai sabo a wani lokuta, mai gazawa, mai kurakurai, yayi wadan uwansa addu'a, amma shi mala'ika ne zai yi masa, wato shi kuma zai samu tashi da bakin mala'iku. Kaga ashe ba, wato ba karamar riba yace ba tuman da zai wa dan uwansa addu'a, dan uwan nashi ma bai san yana yi masa ba, to ainihin riba zai samu da shi zai yi masa a matsayin sa na mutum mai laifuffuka, wanda yake da laifuffuka a gurin Allah, yake da sabo, yake da kaza, shi kuma mala'ika ne zai masa. Saboda haka babu laifi dan uwanka ya maka addu'a, babu laifi ka nemi addu'ar sa ya maka. Nan neman addu'a gurin wani wanda kake ganin watakila yana da wani abin da Ubangiji Ta'ala zai amshi addu'a a wajensa, babu laifi. Sahabbai sun kasance suna zuwa gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama su nemi su yi musu addu'a, kuma yana musu. Inda a ce laifi ne, to da sai ya kasance Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a'a, ni ba zan muku ba, kowa ya shi kadai. Ba laifi wani dan uwanka ka nemi cewa ya taya ka da addu'a, amma kai ma ka kafa sai ka ci gaba da yi, ka ci gaba da yi. Ita kuma sadaka wannan wani abu ne wanda aiki ne, shi ma mai zaman kansa aiki ne, mai zaman kansa. Kana iya yin sadaka, kai tawassuli da ita cikin addu'arka, ka samu wasu ka ba su sadaka, ba su ma san dalilin da yasa ka ba su sadaka ba, sun dai san ka taimaka musu. To in kai wannan, kuma sai ka zo ka yi addu'a da wannan, ya Ubangiji sadakar da nayi din nan, Allah Ta'ala kai ka san abin da yake zuciyata, in dai wannan sadaka ya Ubangiji nayi ne saboda kai ya Allah, ka biya min bukata ta kaza da kaza da kaza, ko ya Allah ka raba ni da abin da yake damuna iri kaza da kaza da kaza. Wato kai tawassuli, kai kamun kafa, kai tsani da wannan sadakar taka da kai, ba wai ka zo ka ce wani ga kudi ina so kai min addu'a ba, sai zama na kamar wato sadakar da kai kana neman wani abu ne a wajen sa. A'a, ka bashi sadaka, shi kuma a lokacin da ka bashi sadaka ya ce maka nagode, ko ya ce maka Allah Ta'ala ya maka kaza, ya maka kyawa addu'a, Allah ya saka da alkhairi, to wannan wani abu ne wanda kai ba kai ka nema ba. Kamar yadda Allah Ta'ala yake fadar bayan sa na kware yake cewa, da suke cewa inna ma nut'imukum wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, inna ma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Suke ciyar da dukiyoyin su akan suna son su, ala hubbihi, suna son dukiyar za su dauka su bayar, su ba da ita ga miskinan, ga wani miskini mabukaci, yatiman ko wani maraya, asiran ko wani fursuna wanda yake an tsare shi saboda ko dai ribataccen yaki ne, ko kuma fursuna ne saboda laifi an tsare shi, su dau dukiyar su bashi sadaka, su ce kuma inna ma nut'imukum liwajhi Allah, a ransu su ce dan Allah muke ciyar da ku, la nuridu minkum jazaan, ba wani sakamako muke nema a wajen ku ba, wala shukura, ba wata godiya muke nema a wajen ku ba, wato liwajhi Allah, dan Allah muka yi. To wannan haka ya kamata in zaka yi sadaka, amma kai sadaka da niyyar, wato inda zaka bashi sadakar ka ji bai ce komai gobe zaka bashi ba, ko ba zaka ji ba, kaga kenan ba dan Allah ka bashi ba, dan abinda zai fada maka ka bashi. Kana iya yin sadaka, kai tawassuli da sadaka, kana ba da sadaka wani ya maka addu'a, wani duk babu komai, amma ka ce ka kuɗi na ajiye, amma wanda zai yi min addu'a zan ba, to wannan ya nuna kenan ba ka yi dan ka samu wani abu daga wajen Ubangiji ba, sai daga wannan addu'ar da wannan zai maka. Kuma me ya sanar da kai cewa tabbas shi in yi addu'ar da zai maka za a karba? Ai ba ka da tabbacin cewa dan ka bashi wani abu shi ya yi addu'ar, addu'ar za ta karba. Saboda haka kana iya yin sadaka, shi kuma wanda kai wa sadakar ya yi maka addu'a a gabanka ko a bayan idanka. Kana iya yin sadaka, ka yi tawassuli zuwa ga Allah, ka yi kamun kafa da wannan sadakar da ka yi, ya Ubangiji na yi taimako, na yi kaza, na yi kaza, ya Ubangiji dan wannan sadakar da na yi, ya Ubangiji ni kuma ka biya min bukata ta iri kaza, iri kaza, iri kaza. Wannan yana da kyau, babu komai a ciki. To ya kamata mu fahimci wannan, amma wani lokaci sai ka ga wasu su gaba ɗaya sun ajiye addu'ar, suna ga cewa ko dai sun fi ƙarfin su zauna suna addu'a, ko ku a'a su suna ganin ba su isa su yi addu'a ba, ko suna ganin laifuffukan da suke yi in sun yi Allah ba zai karɓi addu'ar su ba, to ba za su biyo ta wata hanyar. Ai, akwai waɗanda su ba su yi irin wannan laifin ba, in suka biyo ta hannunsu suka biya su, su sai su yi sai Allah ya karba addu'ar sai su samu abin da suke so a wajen Allah. Allah ba a masa wayo. Saboda haka wannan ba shine abin da musulunci ya nuna ba.
Sai tambayar Sharif Radi wanda ke tambayar mallam ina son na san wane ne Abdul Karim Al-Magini.
To wataƙila yana tambayar tarihin Muhammad ibn Abdul Karim ibn Muhammad Al-Magili. Shi sunansa Muhammad, mahaifinsa ne Abdul Karim din. Muhammad ibn Abdul Karim Al-Magili ɗaya ne daga cikin malamai na Tilmisan. Tilmisan a cikin Algeria ne. Kuma haifafen Algeria ne a cikin wani gari da ake kira wannan Tilmisan din, ko kuma a Tuwat. Akwai wani gari tun shi Tuwat a cikin Algeria. A wannan garin aka haife shi, kuma malamai sun sifanta shi da cewa ɗaya ne daga cikin malamai masana fiqhu da tafsiri da ilimin muka daban-daban. Kuma sannan mutum ne wanda yana da zuhudu, yana da gudun duniya, sannan mutum ne wanda ya shahara da al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Wato kamar ka ce fitaccen ɗan hisba ne, mutum ne mai son ya yi umarni da kyakkyawan abu kuma ya hana mummuna. Na a lokacinsa akwai sanda wasu Yahudawa suka saɗaɗo suka shigo garin Tuwat ɗin, suka gina gurin ibadarsu ba tare da izini ba, kuma gashi gari ne na musulmi, amma suka saɗaɗo suka shigo suka yi abin nan. To kusan a lokacin shi ne ya tsaya tsayin daka na gan cewa an kawar da wannan cocin tasu, domin wani abu ne da zai haddasa wato tashin hankali a cikin al'umma. Kusan akwai waɗanda malaman da basu goyon bayan shi ba, amma ya samu goyon bayan manya-manyan malamai na zamaninsa kamar irin su Muhammad ibn Yusuf As-Sunusi. Yana daga cikin waɗanda suka goya masa baya akan wannan abin da ya yi. Wannan malami Muhammad ibn Abdul Karim Al-Magili ya tashi ya yi tafiye-tafiye, ya shiga ƙasashe daban-daban, musamman ƙasashenmu nan na ƙasashen Hausa. Ya zo har nan Kano a lokacin Sarki Muhammadu Bunfa, a lokacin Mahar ya masa rubuce-rubuce kan abubuwan da suka shafi sha'anin shari'a ta musulunci, da shawarwari da ya kamata shugaba ya zama ya san su ko yana aiki da su, abubuwan da ya kamata ya san su ya aiki da su. Ya shiga Katsina nan ma ya yi musu irin wannan, ya je Agadas, ya shiga wasu garuruwa daban-daban daga cikin garuruwan ƙasashen Hausa. A lokaci ɗaya ya yi zamani da Suyuɗi, Abubakar Suyuɗi, lokaci ɗaya suka yi zamani, duk da cewa ya riga Suyuɗi rasuwa da 'yan shekaru kaɗan. Shi ya rasu shekara 909, Suyuɗi kuma 911. Kuma kamar yadda sunansa yake nunawa, Al-Maghili, daga ƙabilar Maghila ne. Ƙabilar Maghila kamar yadda masana ansab, masana nasaba, suka rubuta kamar irin Al-Sam'ani a cikin littafinsa Al-Ansab, kamar Ibn al-Athir a cikin littafinsa Lubab al-Ansab, kamar Suyuti a Lubb al-Ansab, da littafin Jamharatu al-Ansab, Ansab al-Arab na Ibn Hazm. Duk suna faɗar cewa ita wannan ƙabila Maghila ɗaya ne daga cikin ƙaba'il na Barbar. To ƙabilar Barbar ce, ba ƙabilar Laraba ba ce, ƙabila ce ta Barbar. To shi daga cikin wannan ƙabila ta Maghila ya fito, shi yasa ake masa nasaba da Al-Maghili. Akwai wanda suka riga shi ana musu irin wannan nasaba din Al-Maghili. So shi ne wannan malami ya mutu a garinsu, ba a tafiye-tafiyen da, don yana cikin tafiya, yana cikin ƙasashen Niger, yana cikin ƙasar Mali a Tambuktu. Ya samu labarin cewa Yahuda sun kashe ɗaya daga cikin 'ya'yansa, ya koma can ƙasar garinsu Tuwat, a can ya rasu a shekara ta 909. Yana da rubuce-rubuce da ya yi a fannin fiqhu da fannin tafsiri da fannin hadisi. Yana da littafin da ya akan miftahun nazar fi ilmi al-athar, wato littafin da ya akan abin da ya shafi ilimin hadisi. Yana da abin da ya shafi al-badr al-munir fi ulum al-tafsir, shi kuma akan harkar tafsiri ne. Yana da sharhin da ya yi wa Mukhtasar Khalil, duk da ana cewa bai gama shi ba, wasu suna cewa bai fi rubu'i ba ya yi sharhinsa. Yana da littafan da suka shafi ilimin mantiki da sauransu, domin yana daga cikin abin da suka samu sabani da su yi wajen halatta mantiki. Koyan mantiki halal ne ko ba halal ba ne, yayin da su yi ya hana fita, shi kuma ya halatta. To wannan dai shine Muhammad ibn Abdul Karim ibn Muhammad al-Maghidi at-Tilmisani.
To sai tambaya ta gaba wadda ke cewa ya ingancin sallar mutumin da ya ambaci niyya a fili daga Abdul.
To sallarsa ta yi, sai dai kuma ya yi wani abu ƙari a cikin sallah da ba a buƙatarsa, da ba a shar'anta masa ba. Ita niyya mahallinta zuciya ne, ba harshe ba. Ba a buƙatar sai harshe ya furta. Domin an-niyya, abinda ake nufi an-niyya, qasdu shay'i al-ilmu bi shay'i wa qasduhu. Ka san me za ka yi, me ka nufa, shine ake nufi niyya. Saboda lokacin da ka shigo masallaci, ka yi alwala ka shigo masallaci, ka san sallar da za ka yi, azhar ce, la'asar ce, magariba, isha'i, nafila ce, farilla ce, ka sani. To wannan abin da ka san za ka yi shine ake kira niyya. So ba sai ka furta ka kuma faɗa cewa na yi niyyar zan yi sallar azhar raka'a hudu koyi da liman koko ni kadai, ba sai ka ba buƙatar ka ga ba wanda yake buƙatar ya masa wannan. Allah ta'ala da ka bar abin a zuciyarka ya sani, yana cewa qul atu'allimuna Allah bi dinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa fil ardi wa wallahu bi kulli shay'in alim. Shin za ku sanar da Allah addinin ku ne? Allah ya san abin da yake cikin sama da ƙasa, kuma ya san komai. Wa alimun bi zati sudur, ya san abin da zukata suka rike suka boye a ciki. Saboda haka ba buƙatar sai ka furta ka fito baro kana faɗa. Don haka in ka yi haka, to ka zo da wani abin da yake sabani. Babu wanda koyarwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisansa da ya koyar da sallah, hadisin al-musii salatihi, hadisin sa'ib, hadisin sa'ib ibn Yazid, hadisin as-sa'ib, duk zaka samu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki in ya tashi, farkon abin da ake faɗa shine kabbara harama. Farkon abin da ake cewa ka fara da shi kabbara harama, da a ce akwai wani abu gabanin kabbara harama wanda ake fitowa da shi a zahiri, to da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗe shi ka fara da wannan. Haka abinda hadisin al-musii salati ya nuna shine hadis shine kabbara harama ita ce farkon abin da za a yi. Haka wannan ba daidai yayi ba, amma ba a cewa sallar shi ta ɓaci, la iyaka dai a nuna masa in bai sani ba, a gaya masa cewa ba sai ya furta ba. Da dai sani a zuciyarsa me zai yi, idan ya shigo ya kama sallah bai san wace sallah yake yi ba, to ma'ana ba shi da niyya. To anan ne ake cewa ya yi sallah ba da niyya ba, amma inda ya san abin da zai yi, to ya yi niyya.
Sai tambaya ta gaba wadda ke cewa malam dan Allah ayi mana ƙarin bayani game da shafi aya ko kuma shafi hukuncinta.
To al-Qur'ani Allah ta'ala na cewa ma nasakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Ba ma shafi wata aya ko mantar da ita, za mu zo da wata kwatankwacinta ko wata tafita alkhairi, ma'ana wata tafita sauki. Ubangiji ta'ala yana shafi wata wani hukunci da wani hukunci. Don abinda ake nufi da shafewa an-naskh, malamai suna kiran shi an-naskh, abinda suke nufi da an-naskh shine a ɗauke wani hukunci na shari'a na aikace, wato raf'i hukumin shari'iyyin amaliyyin juz'iyyin sabitin binas bi hukumin wa binassin akhar muta'akhir, wancan nassun mutaqaddim wannan nassun muta'akhir. Wato a ɗauke wani hukunci wanda ya tabbata da nassi da ya riga zuwa, kuma hukuncin nan ana da alaka ne da aiki, to ba yana da alaka da aqida ba, ba yana da alaka da labari ba, domin labari ba a shafe shi, ba kuma a shafe abin da ya shafi aqida, su ayoyin Allah, su sifofin Allah da sunayensa, ba cewa an shafe sunan Allah kaza yanzu an canza masa wani suna, ko an shafe wata sifar Allah an canza ta da wata sifa. An-naskhu baya shiga sifofi, baya shiga abin da ya shafi janibin aqida, duka baya shiga. Kamar da ba ya shiga janibin labari, Allah ta'ala ya bamu labarin Annabi Nuhu, Annabi Hud, Annabi Salih, Annabi Shu'aib, mutanen Fir'auna, Annabi Musa, duk Allah ta'ala ya bamu labarin waɗannan. To ba a cewa Allah ta'ala ya bada labarin Annabi Shu'aibu yanzu an shafe wani abu na labarin, to ya zama kenan ƙarya. dan labari in aka zo aka bada shi kuma aka ce an canza shi an janye shi to kaga kenan ko dai wanda aka fada da farko ƙarya ko wanda aka zo da shi daga baya zama ƙarya to kuma su binnan maganar Allah babu ƙarya a cikin mun asalakum minallahi haditha wa man asalakum minallahi qila babu wanda yake Allah gaskiyar magana saboda ka labari in ka ce wane ya zo kuma ka dawo ka ce bai zo ba to kaga ko dai ya zo din ne gaskiya ko bai zo ba haka akhbar ba a share su haka nan alwa'id da alwa'd da alwa'id ba a share su ba a share alwa'd ko alwa'id Allah ta'ala ya ce duk wanda ya mutu yana kafiri bai tuba ba zai shiga wuta wanda yayi laifi ya saba wa Allah ya aikata kaba'ir ubangiji ta'ala in sha'a azabahu wa in sha'a afa anhu wannan duk khabar ne bil wa'id to yana ne yadda yake shi ma ba wani abin da yake shiga na sharewa ubangiji ta'ala daman wanda ya kafirta ubangiji ta'ala ya ce wuta zai shiga wanda ya mutu da imani aljanna zai shiga to babu magana cewa ai an tada wannan hukuncin wanda yayi kafirci zai iya shiga aljanna wanda yayi imani ya shiga wuta wannan ma naski baya shiga amma abin da ya shafi hukunci na ibada ubangiji ta'ala yakan kawo hukunci kuma yakan kawo hukunci dan ya jarrabi bayan sa yaga za su yi da'a idan suka yi da'a sai kuma canza musu da wani hukunci wanda yafi wancan sauki kamar yanda Allah ta'ala ya saukar da fadar sa a karshen suratul baqara lillahi ma fi samawati wa fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir wa ni ta'ala ya saukar da wannan ayar da take cewa abinda yake cikin samai da abinda yake cikin kasa duk na Allah ne ko ku bayyana abinda yake ranku ko ku koye shi sai Allah ya muku hisabi akai to kaga wannan hukunci yana da tsanani a ce ko ka bayyana ko ka koye sai ubangiji ya maka hisabi wato akan niyya ma baka ma yi komai ba ka wato kudirce abin a zuciyarka a ce za a maka hisabi to wannan yayi wa sahabbai tsanani kwarai da gaske suka dunguma zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kawai ku ce sami'na wa ata'na min bi to shine daga baya sai Allah ta'ala ya saukar da ayoyin da suke gaba amanar rasulun bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir har zuwa karshen surar suratul baqara ubangiji ta'ala ya bada labarin abinda suka fada na sun ji sun bi da kuma imanin su ya gaskata abin da yake cikin zuciyarsu na yarda da shi da mala'ikunsa da tafansa da ranar lahira da adadin manzanni da biyayyar da suka yi masa sannan ubangiji ta'ala ya share musu wannan hukunci ya zama na an sauƙaƙa musu to ubangiji ta'ala yana kawo hukunci sannan kuma daga baya share shi saboda ya jarraba biyayyar bayansa za su ce sami'na wa ata'na ko ko za su bore su bijire su su fito su yi zanga-zanga su ce ba su yadda ba to haka nan ubangiji ta'ala yakan kawo hukunci wato mataki saboda abi a hankali wajen wato tabbatar da shari'a kamar batun giya misali a farko ba a haramta ta kai tsaye ba sai da aka nuna cewa akwai amfani a wani lokaci kuma ba ta da amfani yas'alunaka anil khamr قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما وبجي تعالى يا كاو wannan hukuncin sannan kuma daga baya aka ƙara matsawa gaba aka tura gaba aka saukar da ayar da take magana akan cewa kada a kusanci wato giya lokacin da ake lokacin sallah lokacin da za a yi sallah kada a sha giya to kaga nan ma aka rage lokacin shanta shi ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun kada ku kusanci giya kuna cikin maye har sai kun san abin da kuke faɗa to sannan kuma aka ƙara matsawa gaba aka haramta ta ma gaba ɗaya misalunaka anil khamr wal maisir ya ayyuhal ladina amanu innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون تو غبا داي ا wannan ayar aka ce ku ni sanci giya ma gaba daya aka haramta ta kwata to kaga wannan an yi ne matakai kamar yanda Nana Aisha take cewa da Allah ta'ala karan farko ya ce da su kar ku sha giya karan farko ayar farko ta ce kawai kakkusha giya yadda giya ta zama kamar ruwan shan su kuma a ce kakkusha to da wasu sun ce ba za mu bar shan giya ba har abada sai su ki shiga musulunci saboda wannan to sai aka bi abin mataki mataki to annas ku yakan zo da irin wannan abu mataki mataki domin har a tabbatar da shi ya zama karbabbe kuma zukata ba za su ji nauyin sa ba so haka akwai wannan a cikin alqur'ani waɗanda suka inkarin nas to suna cin karo da waɗannan abubuwan da suke cin alqur'ani alqur'ani yana share alqur'ani kamar da waɗannan ayoyin suka yi kamar yadda da can idda wacce mijinta ya mutu za ta zauna shekara guda الذين يتوفون ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج شو عند سك موت سك برماتا وصية جماتا سك مذاس وزونا أشكين كده الدجنس غير أبنا شكرا بدا توسيكم أبنجي تعالى إشار وأنه كنش يسوق قاشي زوا وتهدو لو كان أبوه الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فهذا وأن القرآن يا شاف وأنه كنشنا القرآن da irinsa suna nan da yawa wani hukuncin kuma alqur'ani yazo sunna ta zo da wani hukuncin ta dauke wannan hukuncin na alqur'ani wato naskul qur'ani bis sunna kamar yadda Allah ta'ala yake cewa idza hadara ahadakum almaut in taraka khayran alwasiyatu lilwalidain walaqrabin idan dayan ku mutuwa ta zo masa ya bar dukiya to yayi wasiya ga iyayensa da kuma kusantansa yayi wasiya cewa a ba su wani abu to sunna ta zo cewa la wasiyata li waris wanda duk zai yi gado ka ai wasiya a ce a ba shi wani abu cikin dukiya kaga sunna ce ta shafe hukuncin wannan ayar duk da cewa malami suna cewa ba duka aka shafe ba anan an shafe hukuncin wadanda za su yi gado amma ƴan uwansa da ba za su yi gado ba su wannan hukuncin yana nan zai iya musu wasiya cewa a taimaka musu da abin da bai kai sulusi bai wuce sulusi ba to haka nan alqur'ani yana share wani hukunci na sunna to hakan samu wani hukunci yazo da sunna ya tabbata da sunna alqur'ani ya share shi kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam kafin yayi hijira da bayan yayi hijira da ƴan abin nan watanni ya kasance yana fuskantar baitul maqdis ne to yana fuskantar baitul maqdis yana sallah wannan ita ce halar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a kanta sai kuma Allah ta'ala ya saukar da ayar da take cewa kannara taqalluba wajhaka fi as-sama' falan walli annaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram Allah ta'ala ya saukar da aya yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fuskanci Ka'aba in zai yi sallah wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatr sauran musulmi duk inda kuke ku kalle nahiyar Ka'aba ku yi sallah to kaga anan Qur'ani ne yazo ya tada wani hukunci da ya tabbata da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam hukuncin kallon baitul maqdis ba da alqur'ani ya tabbata ba da sunna ne ya tabbata amma alqur'ani yazo ya abin nan din sa sannan sunna ita ma tana shafe sunna to duk wannan yana nan rubuta a cikin littattafan malamai babu wanda yayi inkarin nasakh a cikin al'umma sai yahudawa sune suka yi inkarin cewa Allah ta'ala zai kawo hukunci ya shafe shi ya kawo ni amma duk musulmi wanda suke na kwarai sun yarda da wannan kuma abu ne tabbatacce alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam
cikin bayani da bani cewa shin ya halatta idan mutum ya mutu a cire wani abu daga jikinsa kamar koda domin dasa wani
to cirar wani abu daga jikin wani mutum sawa'un mutacce ko mai rai idan mai rai ne daman wannan dole akwai dokoki akwai malaman da sun haramta abin duka akwai kuma wanda suka halatta gaba daya amma akwai wanda suka yi bayani suka rarrabe idan abin da za a cire daga jikin mutum in mai rai ne misali za a cire wani abu daga jikinsa idan cire wannan abin daga jikinsa zai salwantar da shi rayuwarsa to haramun ne sai a cire wani abu daga jikin wani mai rai a samu wani mai rai shi wannan kuma ya zo ya rasa ransa ko kuma a cire wani abu daga jikin shi mai rai a samu wani mai rai ko da rayuwarsa bata salwanta ba amma rayuwarsa za ta zama ba normal ba wato zai dawo rayuwarsa ta koma ta rikice to shi ma bai haratta ba domin wancan ran bai fi wannan ba duk a gurin Allah rai ne saboda haka anan haramun ne amma abinda rayuwar mutum ba za ta salwanta ba kuma ba za ya rasa rayuwarsa normal ba zai iya rayuwa normal kamar yadda ya saba rayuwa kamar yadda kowa yake rayuwa to babu laifi a cira amma shi ma da sharuɗa shi ma malamai duk sun ginta sharuɗa ya kasance a farko dai da izinin sa, ba kawai a nuna masa fun karfi ko na ba a ciro wani abu daga jikin sa, dole sai da yadda sa. Sannan nabi ba sayarwa zai yi, ba ciniki za a yi da shi ba, kan da za su sai da koda harabin ne ka cire wani abu daga cikin ka sayar, ba ya halatta. Sannan abu na uku, kasance ba a da wata hanyar da za a magance shi waccan cutar sai an cire wannan din. In akwai wata hanyar da likitoci za su iya maganin cutar su ka a taba na wani mai lafiya. Sannan sharadi na hudu, ya kasance ana da tabbas wato an yi aune, an yi gwaje-gwaje, an tabbata cewa in an yi wannan operation din za a ci nasara ko dai 100% ko za a ci nasara wato 70-80-90%, wato bisa dai tunani mafi rinjaye ba za a samu matsala ba, la wajen shi wanda za a cira a gurin sa, wala wajen wanda za a dasa masa. In an san cewa in an cira gurin wannan ba matsala, amma an je dasa mu shi wancan za a iya samun matsala, to ka a cira. Ko in an san an cira wannan akwai probability mai karfi na cewa za a samu sai samu matsala shi wanda za a cira a gurin sa, ba wanda za a dasa ba, to ka a cira. Wato sai ana da wani abu na yakini ko kuma ana da wani rinjaye mai karfi, zato mai karfi, sannan ya halatta ai. To haka nan in mutum mamacin ne ya mutu, ya in ya mutu jikinsa da komai nashi haƙƙin sa ne, in ba shi yayi wasiya ba, ya rubuta wasiya cewa a cira, to bai halatta a cira ba, a ce bai rubuta wasiya ba, bai kuma bar mu wani cewa ko na mutu ana iya wato ya fawwala mu wani, to bai halatta, sai da izinin sa ko da izinin wani wanda yake da mallakar izinin sa, to anan ne ya halatta a iya cira. Amma ba haka ba, to malamai suna cewa cirar karya, kamar yadda annabi ya ce karya kashin mai rai daidai yake, mamatacce daidai yake da karya kashin mai rai, ka kama shi na matacce ka karya kashinsa kamar ka kama shi da ransa ka karya kashinsa ne. Saboda haka malamai suka ce za a iya cira, amma ya zamana akwai izinin sa, akwai yardar sa, ya bar wasiya, ya abin nan, to anan ya halatta a cira.
Sai tambayar da ta zo take cewa malam, tsakanin yin hisabi ga halitta a ranar alkiyama da kuma tsallake siraɗi, wane ne zai fara zuwa?
Hisabi shi ne farkon abin da za a yi, sai an yi hisabi shi ne, sannan kuma aje tsallake siraɗi. Saboda a wajen tsallake siraɗin wasu za su kenan za su faɗa wuta, shi kenan sun shiga kenan, babu ranar fitowa, ko kuma dai alal aƙalla sun shiga gurin da za a azabta su, ko da waɗanda za a fitar da su ne daga baya. Sannan bayan tsallake siraɗi akwai wani ƙwarya-ƙwaryar hisabi kafin a shiga aljanna, daidai lokacin da za a shiga aljanna bayan an gama hisabi na gaba ɗaya, an zo an tsallake siraɗi, to lokacin da aka zo shiga aljanna nan ma za a tare mutane sai an cire dukkan abin da yake cikin zuciyarsu na kullata, wanda za a nama fi qulubihim min ghillin, din da Allah ya ce, to kafin a shiga aljanna duk Ubangiji ta'ala zai yi kowa ya ji cewa ba wani abu da yake ji tsakanin dan uwansa da za su shiga aljanna tare. In wani dan abu ne ya shiga tsakanin su anan, duk za a wawwanke shi. In akwai wani abu da yake jin tsakanin su, duk anan Ubangiji ta'ala zai share wannan damuwar da take cikin zukata, sannan gaba ɗaya a ranka ya a shiga aljanna. Saboda haka babban hisabi za a yi shi kafin hau siraɗi. Sannan bayan an hau siraɗi kuma an tsallake, akwai wani ƙwarya-ƙwaryan hisabi da su ɗan aljannan ne ya suya su za a yi musu dan a wanke zukatansu.
Tusi tambayar da ta zo take cewa malam, mutum ne azumi ya riske shi ba shi da lafiya kuma ya rasu a cikin azumin, shin za a rama mishi wannan azumin ne?
A mutumin da ba shi da lafiya tun farko Ubangiji ta'ala ya masa rangwame ya sha azumi, to in kana minkum marizan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, wanda duk yake ba shi da lafiya ko yana kan halin tafiya, to ya biya a wasu ranakun, wato ya sha azumi ya biya a wasu ranakun daban. Don haka wanda yake mara lafiya tun farko Ubangiji ta'ala ya masa izinin ya sha azumi, sannan ya biya a wasu ranaku da daban. Saboda haka lokacin da mara lafiya ya sha azumi, ya sha ne da umarnin Allah, ya sha ne da izinin Allah, da yardar Ubangiji. Ubangiji ya rije masa ya sha, sannan kuma ya ce fa iddatun min ayyamin ukhar, ya biya a wasu ranaku daban. Wato idan Ubangiji ta'ala ya bashi lafiya ya samu wasu aran wasu wato ranaku, to sai ya biya a ciki, to sai Allah ta'ala ya karbi ransa a cikin wannan lokacin da ya masa izini ya sha azumi, kaga ba a cewa ana bin sa, tunda daman shi Ubangiji shi ka sha azumi in na ara maka wasu kwanaki ka biya, to sai Ubangiji Ta'ala bai bashi wasu ayyamin ukhar din ba, kaga anan Ubangiji Ta'ala ba zai tsaye tsaye shi ya ce kai ya ka mutu ba ka biya ni ba, wannan ba abu ne wanda hankali ba zai fahimta ba, na ce Ubangiji Ta'ala ya ce ka sha saboda baka da azumi baka da lafiya ba za ka iya ba, inna barka zuwa wasu kwanaki ka warke ka biya, kuma Ubangiji Ta'ala shi yake karbar rai, lawa ya tawaffa al-anfusu hina mautiha, ya karbi ran mu ba wannan nashi ya koma wajensa, kuma ranar gobe kiyama ce kai ya aka mutu bayan ina binka bashin azumi, so babu magana cewa wanda ya mutu far azumin farilla, abinda malamai wasu kai magana shine azumin da yake ya wajabta wa kansa, ba Allah ne ya wajabta masa ba, shi yayi ba kance ya sha alwashin cewa ya Allah in kai mun kaza kai mun kaza, abin nan da aka ce maka ruhi ne mutum tun farko yayi, amma in yayi to dole ya cika, inda ba kance dole ya cika, sai ba kance cewa ya Allah inda ka biya mun bukata ta iri kaza iri kaza iri kaza to zan yi azumin kwana uku, sai Allah Ta'ala ya biya masa bukata, kaga azumin ya wajaba kansa, sai ya tashi da rashin lafiya kuma sai ya rasu. To shine wasu daga cikin malamai suka ce shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man mata wa alaihi sawm sama anhu waliyuhu, saboda ya zo a wasu ruwayoyin cewa saumun nazar ne, azumi ne na bakance, sun zo sun tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam, ta mata ta zo ta tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam, a wata ruwayar wani mutum ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mahaifinsa ko mahaifiyarta ta rasu ana bin ta bashi na azumi na bakance, ta yi bakance za ta yi azumi ta rasu ba ta yi ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da a ce mahaifiyarki ana bin ta bashi na kuɗi za ki biya, ce kwarai kuwa zan biya mata, ce to fa dainullahi ahqqu bil wafa, saboda ka bashin Allah ya cancanta ki biya, kaga anan bashi aka ce sabanin wancan farilla ne Ubangiji Ta'ala ya farlanta kowa da kowa, ba wani bashi bane na wani daban, farilla ce ta kowa da kowa, to wannan mutum ya mutu bai samu damar yi ba saboda rashin lafiya ba a biya masa, amma wannan shi ya wajabta wa kansa, shi ya ci bashi sai ya mutu, to ɗan uwansa sai su yi masa, to wannan shine abin da yafi rinjaye akan wanda za su ce idan mutum ya mutu ana bin shi azumin Ramadan sai ɗan uwansa su biya masa, wato ya mutu ana bin sa, in ma a ce da muƙaddara ba rashin lafiya bace, mutum ne kawai azumin Ramadan din yazo kawai saboda kawai abin nan ganganci kawai sai ya kiyin wasu kwanaki ba rashin lafiya ba, ba wani uzuri da shari'a ta rige masa ya sha azumi saboda shi, kawai saboda ganganci da fitsewa sai ya kiyin azumi sai ya mutu kuma, to anan ma ba a cewa ku zo ku biya masa ba, domin ya mutu shikenan in qata amalu aikin sa ya tsaya, kuma ba maganar kuma a zuwa kamar ya kiyin wasu salloli ne, yana da lafiyar sa lokacin sallah ya kiyi, ba cewa in ya mutu kuma a zo a zauna a yi masa sallolin da bai yi ba, shi kenan zai je gamu da sakamakonsa, Allah ya so ya kama shi da lebu, Allah ya so ya yafe masa wannan yana tahtal mashi'a.
Sai tambaya ta zo daga al'arabi yake cewa malam karin bayani game da yin sallah da singileti.
Sallah da singileti idan ta rufe kafadu, idan singileti ke da ta rufe kafadu babu wani abu, ta rufe kafadarsa don kasancewa ba ta sauka ƙasa ba, ta sa wandonsa dogo ya sa singileti zai iya sallah, amma in singileti wacce take ba ta da hannaye to sai dan madaukai haka wanda ba sa rufe kafada, to Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yusalli anna ahadukum wa laysa ala atiqihi shay, kada ɗayan ku yayi kuskure yayi sallah babu wani abu akan kafadarsa kafadunsa, to dan mutun ya zama na ya bar kafadunsa a fili to wannan ya akalla abinda malamai suke faɗa akalla ya aikata makaruhi, to yayi wani abinda ba a yadda da shi, wasu malamai suna cewa ba shi da sallah saboda la yusalli anna daidai yake da la salata, saboda in ya bar kafadarsa ba wani abu to ba da sallah a gurin wasu malamai kuma su ce makaruhi ne, saboda yana da kyau dai idan mutum zai yi sallah to ko singiletin ce ya sa wacce ke da hannaye kada ya sa wacce kawai madaukai gare ta ba ta da hannaye.
Alhamdulillah malam Allah ya saka alkari, masu sauraro duka anan mun ga karshen shirin a wannan rana, sai dai kuma za ku yi aiko da naku sakonnin tambayoyin kan abubuwan da suka shafi addini da rayuwa ta kan lambobin waya 0800 555 4441 ko kuma 0700 0 7 7 8 4 2 ko kuma ta kan 0 7 0 3 6 4 5 5. Haka zalika za ku aika wa ta adreshin email na faturahma@yahoo.com ko kuma ta shafin faturahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Amma idan kun sashi a cikin musulunci na gidan Radio Rahma Farin Cikin Al'umma da ke yada shirye-shirye akan mita 97.3 a zunguna FM da kuma shi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimo babban malamin addu'a to babban malami a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano. Sai Bashir Idris Ngoggo wanda ya tattara mana sautin akan na'ura. Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.